نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتكين صابا شرم منا فتوي الرحمة إندني شيخ بلا كبرة لكي قبات الدون شري أهالين ينزو تارد شيخ مالمم الدكتور شك محمد سان عمر رجال ليمو. Za iya aiko mana da sakonnin tamboyi ta 08072987840 08072987840. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com. Za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook. Akarmakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إقوام الصورة رمعون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي يازو أشكي موسى إمام أحمد حديث الحسن ابن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته يكي توا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يكي توا ناكي آي دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي كبر أبند يكي ساك مك شكا زواغ أبند باك شكر سا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كبر أبند يكي سا مك شكا أزوتيا كيوان دباك شكا أكن سا. Wani hadisi tushe ne daga cikin usul da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora al'ummarsa akai, wanda zai zama suna auna ayyukan su ko maganganun su da shi. Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa al-Arba'un an-Nawawiyya, wanda ya tattare hadisai wadanda suka kunshi abubuwa masu dama a karkashin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka ka'ida yayin da kake kokarin aikata wani aiki ko kake kokarin yin wata magana ko wani motsi, to ka auna shi da yadda zuciyarka ta karbi abin, kake samu ka samu nutsuwa da abin ko rashin nutsuwa. Abinda duk zuciyarka take ta bugawa kana cikin shakka da akan sa, kana dardar game da shi, to ka bar shi kai abinda zuciyarka za ta nutsu da shi. Wannan yana nuna cewa dukkan abin da yake alkhairi ne to zuciya za ta nutsu da shi, dukkan abin da yake ba alkhairi ba to zuciya ba ta nutsu ba. Shi yasa a wata ruwayar ƙarshen hadisin ya zo da cewa wa innal khaira tuma'ninatun wal kadhibu wal sharri riba, wato alkhairi nutsuwa ne, sharri kuma wato shakka ne, abu ne wato wanda zai sa maka shakka a cikin zuciya. A wata ruwayar kuma yake cewa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba, wato gaskiya nutsuwa ce, ƙarya kuma shakka ce. To wannan duk yana nuna maka cewa wato zuciya ma'auni ne wanda zaka iya auna abin da kake a kansa, alkhairi ko rashin sa, sharri ko kuma kishiyar sa, gaskiya ko kishiyarta, ƙarya ko kishiyarta. Abu ne sananne cewa Ubangiji Ta'ala yana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, wadanda suka yi ibadi zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah, da ambaton Allah da zukata suke nutsuwa. Wato zuciya tana nutsuwa yayin da aka sa Allah a cikinta, ko ta zama tana tare da Allah. Duk sanda ta zama ba tare da Allah take ba, to ba ta samu nutsuwa ba. Don haka ne ya kasance aiki ne na mutanen da suke ahlul wara, ba su tsantseni cikin magabata na kwarai. A yayin da duk suka ga wani abu wanda zuciyarsu bata kwanta da shi ba, to sukan yi kokari su kubutar da kawunan su daga wannan abu. duk lokacin da suka yi kokarin yin wani aiki ko suka yi wani aiki amma zuciyarsu ba ta nutsu da shi ba, to suka yi kokari su ga sun kubutar da kansu. Shi yasa wasu malamai suke cewa a matsala idan aka samu sabani na malamai, wasu suka tsananta wasu suka yi sauki, to yi kokari ka fitar da kanka daga cikin wannan sabanin ta hanyar ka gujewa abin domin ka fada cikin abin da yake ba daidai ba. Wato idan wasu suka ce abu kaza haramun ne, wasu suka ce abu ba laifi za a iya yi, to yana daga cikin alwara wato tsantseni ka yi kokarin ka kaucewa abin, tunda waɗanda suka ce za a iya yi ba cewa suka yi wajibi ba ne, ballantana ka ji cewa idan baka yi ba kana da laifi a gurinsu. Amma waɗancan sun ce haramun ne, in ka yi shi to kana da cikin masu laifi a wajensu, to yi kokari ka fitar da kanka daga cikin sabani. Shi ne suke cewa al-khuruj min al-khilaf, wato fita daga cikin sabani. Shi ne baka yi ma abin ba, ballantana wani ya ce ka yi haram. To wannan inda yake ake amfani da shi idan babu wani nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallam karara wanda ya inganta ya tabbata cewa annabi ya halatta abin, ya ba da sauki a kansa. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sauki akan aikata abu ko yin sa ko fadarsa, to koda wani malami ya tsananta wajen cewa ba za a fada ba ko ba za a aikata ba, to anan ba a cewa bari a mutum ya hana wa kansa wannan abu saboda ya fita daga sabani. A hadisi in ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya yanke dukkan wani sabani da za a iya samu tsakanin malamai. Gaskiyar ta fito baro baro, kuma mutum musulmi ya samu alƙibla. Amma yayin da ya kasance matsala babu nassi, sai ijtihadi na malamai, wasu suka yi ijtihadi wajen haramta abin, wasu suka yi ijtihadi wajen halatta shi, to kokarin kauce masa yana da kyau anan, domin kada ya zama ijtihadin waɗanda suka haramta abin su shine daidai mutum ya fada cikin aikata haramun ba tare da ya sani ba. Anan ne ake amfani da wato anan ne ake kawo matsalar wato al-khuruj min al-khilaf. Amma akwai nassi karara da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna babu laifi ga mutum ya yi wannan abu, to koda wani zai ce ba halal ba ne ko wani zai ce haramun ne ko bai dace ba, to anan ba za a saurari maganarsa ba. Don haka zuciya ma'auni ce ga aikata abinda mutum ba shi da nassi a kansa ko kuma yake shakka a kansa, ya kokari ya ga ya kaucewa abin nan da yake shakka domin kada ya fada cikin abin da yake haramun ne bai sani ba. Haka wannan hadisi malamai suka sa shi cikin al-usul, wato jigo ko kuma ka'idoji waɗanda abubuwa da yawa za su shiga ƙarƙashin su. Shi yasa Imam an-Nawawi ya ambace shi cikin wannan littafin nashi al-Arba'un an-Nawawiyya domin a fahimci abin da ya kunsa. Wannan magana bayan ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo daga cikin maganganun sahabbai irin Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar da Abu Darda, Abdullahi dan Mas'ud, duk sun faɗi maganganu kusan kucin waɗannan, wato sun faɗi magana wacce ke da ɗauke da wannan ma'anar cewa mutum ya kaucewa abinda duk yake shakka, ya riƙe abinda zuciyarsa ta nutsu baya shakka a kansa. Don haka da za mu riƙe wannan ka'ida ɗin a cikin al'amuranmu, to da yawa daga cikin abubuwan da muke aikatawa mun basu. Yanzu mutum za ka samu abu ne wanda yana da nassi karara akan haramcinsa, ko shi da kansa yana jin cewa abin nan ba zai ji daɗin a ce shi aka yi wa ba, amma gaba gadi zai yi abin ko zai yi mauni, wanda wannan babu shakka da ya tuhumi zuciyarsa, to da zuciyarsa ta gaya masa cewa abin nan bai kamata ya yi shi ba ko ba daidai ba ne, ya kamata ya kaurace masa. Wato zuciya ta nutsu da abin da ke sharri, ta daidaita akan abin da ke ba daidai ba, ta fitar da shakka daga cikin abin da ke ba daidai ba. Babu shakka wannan zuciya ce matacciya. In dai zuciya ta akwai sauran haske a cikinta, to za ta zama tana yi wa mutum jagoranci a duk sanda ya tashi aikata wani abin da ba daidai ba, to zai zama akwai fargaba tare da shi, akwai tsoro. Ko da ko shaidan zai yi masa rinjaye, zai rinjaye shi aikata abin, amma zuciyarsa za ta zama a cikin tsoro da fargaba ba zai samu nutsuwa ba a yayin da mutum ya ji cewa yana aikata laifuffuka amma zuciyarsa ba ta taba bugawa ko ta taba wato tsorata ba furgita ba to wannan alama ce da take nuna cewa zuciyar na matacciya ce ba ta aiki ta tsaya ba ta aiki wato kamar wata na'ura ce da take aiki aka ji wato aikin ya tsaya kamar misali a ce na'urar sanyaya guri ce aka zo aka samu gashi an kunna amma kuma gurin zafi babu sanyi to nan za a san cewa na'urar da ta tsaya ba ta aiki to haka nan yayin da zuciyar mutum ta zama ba ta wato zarginsa akan abin da yake yi ba daidai ba to alama ce da take nuna cewa wannan zuciya ce ta mutu ita ce ake kira al-ammaratu bis-su zuciya da take ingiza ma mai ita zuwa ga abin da yake ba daidai ba maimakon na'urar ta bada sanyi sai take bada zafi kuma to ta bada akasin abin da ya kamata bayar wa ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su illa ma rahima rabbi amma zuciya da take da rai to za ta zama zuciya ce al-lawwama wato take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba zai je kasa bacci zai kasa nutsuwa zaka ga cewa idan zuciya akwai rai ba matacciya bace yayin da mutum yayi laifi kuma ba zai samu nutsuwa ba yayin da ya saba wa ubangijinsa sai kasa bacci duk inda ya zauna tunanin abin ya dame shi to wannan yana nuna cewa zuciyarsa na da rai yana da annafsin lawwama wanda Allah yake cewa la aqsimu bil yawm al-qiyama wa la aqsimu bin nafsin lawwama tace annafsin lawwama zuciyar da take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba saboda haka zukata kashi kashi ne zuciyar da take al-mutma'inna ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli janna jannati sai kuma zuciyar da take al-ammaratu bis-su ala juma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su sai kuma zuciyar da take al-lawwama wato mai zargin wanda yake mai ita yayin da ya ba daidai ba da Allah ya faɗe ta la aqsimu bi yawmil qiyama wa la aqsimu bi nafsil lawwama to wannan hadisi dai yana kunshe da abubuwa karkashin sa da dama waɗanda abubuwa ne da yawa za su shiga cikin wannan jumla ta da ma yaribuka ila ma la yaribuka tambihin da zan ƙara a nan shine wasu da yawa har ma wani lokaci ɗaliban ilimi zaka ji suna karanta hadisin cewa da ma yuribuka siwa ya uddin shadda siwa ya uddin damma sai da ma yuribuka fi'ilin thulasi ne ba ruba'i bane fi'ilin raba ne ba araba bane raba yaribu saboda ka da ma yaribuka ila ma la yaribuka shine ya kamata haka ya kamata a karanta hadisin Allah ya sa mu dace
amin malam tambayar farko ta fito daga Muhammad wadda take cewa me ake nufi da ko kuma malam na taba tsintar waya sai na siyar to amma yanzu abin ya dame ni shin zan iya kai kudin masallaci ko kuwa ya zan yi da su
to wannan shi ne yanzu abin da muka gama magana akan sa nafsul lawwama to kana da zuciya wacce take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba kai da kanka yanzu ka ji cewa abin nan da kai ba taimakon kanka kai ba cutar da kanka kai abin ya zo ya dame ka yayin da ka tsinci waya abin da ya kamata ka yi shine kai cikiya matuƙar bai zama waya ce mai daraja ba wata waya ce da ta lalace ba ko ta zama ba ta da kima sai tana da kima ya kamata ka yi cikiya in ka san ba za ka yi cikiya ba to kan ma ka ɗauka amma kana ɗauka ka je ka sayar ka ga ba ka ɗauka da kyakkyawar manufa ba wataƙila ma ka kashe ta tunda waya ce da ka bata a buɗe ka caja ta wataƙila mai ita zai nema ya bugo ya ce waya ta ce kaga abu ne mai sauki a gane mai ita tunda waya ce ka bata a buɗe da ya bugo ya ce da Allah kai wannan wayar ta wace waye ya tsinta kaga za ka iya cewa na tsince ta ya so sai ya zo ya bayanin yadda take sai ka bashi kayansa amma sai ka je ka sayar don haka yanzu abin da za ka yi shine ka san yadda za ka yi ka samu mai wayar ka mayar masa da kuɗin wayarsa shi ya faɗi kudinta da yanzu ba kudin da ka sayar zaka bashi ba inda zaka ganshi inda zaka ganshi kace to na tsinci wayarka amma a gaskiya lokacin na sayar sai dai yanzu kuma ina tunanin cewa ba daidai nayi ba ya kamata in mayar wa da mai haƙƙi haƙƙinsa sai ka faɗi sai ya faɗi kudin wayarsa sai ka biya shi ko kaje a faɗi yadda wayar take in ana iya faɗi sifofinta da mata kima sai ka biya shi kudinsa ko ya ce yafi maka shi kenan in kuma baka same shi ba baka san inda zaka same shi baka san waye ba to shikenan sai ka yi masa sadaka da kudin da ka sayar da waya din kuma ka ci gaba da neman gafarar Ubangiji Allah ya yafe maka abin da kai domin abin da kai laifi ne Allah ya hana kai saka shi ma Ubangiji ka masa laifi sai kai ta neman gafararsa Allah ta'ala mai gafara ne sai ya yafe maka idan ya zama na akwai gaskiya a zuciyarka
na'am wannan tambaya da ta fito daga H Dorayi yace malam mutun ne ya rubuta saki ga matarsa amma bai ba ta ba sai ta bincika takardar ta gani to yanzu ya matsayin wannan aure
kuma yana nan bai ba ta ba dayu ya rubuta da ne sakin ya fasa ya so ya sake ta kuma wani abu ya zo masa na tunanin rashin amfanin saki din ya fasa kuma maimakon ya yaga takardar sai ya manta bai yaga ta ba har ita gani to wannan ba shi yake nuna tasa kuma dan kawai mace ta tsinci takarda an rubuta cewa mijinta ya sake ta ba shine sakin ba sai idan ya tabbatar mata da cewa eh saki ne to shikenan saki ne mutum zai iya rubuta abu daga baya shi canza ra'ayi rubutu shi kadai ba shine zai tabbatar da saki ba sakin abinda ake furtawa da baki shine sakin ba rubutun ba da zai ba wa yaro ya tafiye daga baya kira yaron ya karbe shi kenan bai sakin ba dan ya rubuta kawai ba shi da saki na'am
tambaya ta gaba take cewa malam menene halaccin shan fitsarin raƙumi
ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu kice wasu mutane sun zo Madina sai ya zama na yanayin Madina bai karbe su ba sai ya zama na duk abin da suka ci sai cikin su ya rika kumbura yana ciwo to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su je gurin makiyaya waɗanda suke kiwon raƙuma raƙuman sadaka wato raƙuman zakka su sha daga fitsarin su da kuma nonon su wato dan wannan zai zama shine warakar ko maganin abin da yake damun su na rashin dacewar yanayin jikinsu da ainihin yanayin garin Madina to shine suka je suka sha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da aje a sha fitsarin raƙumi ko a sha nonon sa wanda yake nuna cewa ba najasa bane yake nuna halaccin yin hakan in najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi umarni da a sha najasa ba domin shine yake cewa Ubangiji ta'ala bai sanya warakar ku ba a cikin abin da ya haramta muku to abin da ya zama haramun akan ku ba zai zama shine kuma hanyar warkewar ku ba don haka wannan yasa malamai suka ce dukkan wata dabbar da ake cin namanta to fitsarinta da kashinta ba najasa bane duk wata dabbar da namanta ya halatta musulmi ya ci to fitsarinta da kashinta ba najasa bane wannan hadisi ya tabbatar da wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raƙumarsa sai kirka zage Ka'aba yana kanta babu shakka raƙuma dabba ce za ta iya fitsari ta yi kashi a cikin yanayin dawafi din nan amma ba a taɓa yin wata ruwaya da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kwashe kashin da ta yi ba ko kuma a zuba ruwa akan fitsarin da ta yi har da cewa a cikin masallaci ne wannan ma ya tabbatar da cewa kashinta da fitsarinta ba najasa ba ne don haka wannan ita ce magana sahihiya dukkan dabbar da ake cin namanta a musulunci wato musulunci yadda a ci namanta to fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne kaga za a iya shan fitsarinta, za a iya sallah a inda take raƙumi, an hana a yi sallah a inda yake, shi kuma ba don kasancewar gurin najasa ba ne, saboda guri ne da yake matattarar shaidanu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna. An tambaye shi sallah a garken ƙananan dabbobi, ya ce a yi ba matsala. Aka tambaye shi sallah a garken abin da raƙuma, ya ce a'a. Sai wasu ruwayoyi suka nuna cewa a Banul Ibil a ma'awar shayatin, wato inda ake ɗaure raƙuma, matattara ce ta shaidanu. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka hana yin sallah a matattarar ko wurin da garken da yake na raƙuma ne, saboda shaidanu ba za su ba mutum ya cikin sallarsa ba. Wannan shi ne, amma ba don gurin yana najasa ba. Saboda haka za a iya shan bawalin raƙumi, musamman ma ga wanda yake da larura irin wannan ta gurɓacewar ciki. Wasu malamai suna cewa, su masana harkar tib suna cewa, an fi son a sha fitsarin lokacin da yake da ɗumi-ɗuminsa, ko nonon lokacin da aka tatso shi da ɗumi-ɗuminsa ya fi amfani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a je a kawo musu ba, sai ya ce su je gurin makiyaya ɗin a tatsa a nan take a ba su. Saboda in cewa za a je a kawo, kila kafin a kawo ya salance ya huce, amma in suka je nan take a tatso a ba su su sha, nan ne zai fi amfani. Wasu masana harkar tib, kamar Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, saboda haka wannan ba matsala don an sha fitsarin raƙumi.
Na'am. Tambaya ta gaba take cewa, malam, a tsakanin uwa da uba, wane ne ke da ikon sanya wa ɗa suna?
Kowa na iya sawa, ba wani karo a ciki. Uwa ta sa, uba ya sa, ba wani abu. Lokacin da mahaifiyar Maryam ta haife ta, bai ta ce wa inni sammaytuha Maryam, na sa mata suna Maryam. Kaga uwar ce anan ta ce ta sa mata suna Maryam, ba wai uban ba ne. Haka ba wai laifi ba ne don uwa ta zaɓi wa ɗa suna ko uba ya yi. Za su iya wato tattauna a tsakaninsu, ke wane suna kika gani, kai wane suna kake gani, su zaɓar wa ɗansu suna mai kyau, mai asali, mai ma'ana kyakkyawa, wanda shari'a ba ta hana irin wannan sunan ba. Saboda haka babu wani cin karo ko uwa ta sa ko uba ya sa, amma ba wani maganar wani ce shi haƙƙinsa ne ko miji ya ce ainihin haƙƙina ne kawai. Abinda dai ake so kawai a samu fahimtar juna tsakanin miji da mata, kada a samu abinda zai kawo rashin jituwa kan suna wannan ta sa nata, shi ya sa nasa, sai ka rigima ce ai shi zai yanka rago da kuɗinsa za a yanka rago don me ba za a bar masa sa sunan ba. A'a, sai a samu fahimtar juna tsakaninsu. Ya faɗa ta ce a ni kaza nake so, ko shi ta faɗa ya ce a sa kaza, shi kenan zaɓi sunan da suke ganin ya dace. Idan uban baya nan, uwar ce take kula da 'ya'yan, shikenan ta sa musu suna, ko da shi bai sani ba, in ya zo ta gaya masa ga sunan da ya sa, ta sa masa, ba wani abu a ciki.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam, menene hukuncin shafa giya domin gashi ya fito?
To, giya dai an san abu ne da Allah Ta'ala ya haramta. Ya haramta ga wannan al'umma cewa ba za a yi ita ba, to ba za a sai da ita ba, ko a saye ta, ko a sai da ita, ko a yi shaida a kan saye da ita, ko a yi dakwanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsida mutane goma da duk suke da alaka da giya, da masu yinta, da masu shanta, da masu dakwanta, da wanda ake wa dakwannata, da masu rubutawa, da masu shaida, da an rubuta su shaidar cewa ya ci niki ya kullu, duk Allah Ta'ala ya tsine musu. To, haka wani babban abu ne. Akwai hadisi a cikin Sahih Muslim na Wa'il ibn Hujr, wanda yake cewa wani sahabi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan sunan shi Tariq ibn Suwaid ne, ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana sana'ar giya, yana yin giya, wato yana sana'anta giya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haramun ne ya rika yin ya dafa giya. Sai ya ce ai yana yin haka saboda tana masa magani wato yana amfani da ita wajen wasu magunguna shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna laysat bidawa innama hiya da ba magani bace cuta ce to duk da ya nuna magani zai da ita sai ya ce ba magani bane cuta ce wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya walakar al'umma ta ba cikin abin da yake haramun ne so wanda ba shi da gashi wanda wata larura ce a iya neman wani magani amma ba ta hanyar abin da Allah ya haramta ba in za a je a yi amfani da giya ko ba sha za a yi ba za a je a saya wurin masu sayarwa kaga wannan kuma Allah tsini mai sayan giya ce ya saya ne saboda magani a Annabi ya ce ba magani ba ce cuta ce to da abin da Annabi zai ce cuta ne to kai ka ce yanzu ana maka wani magani nassi ne da Annabi karara ce laysat bida innama hiya da laysat bidawa innama hiya da haka ba bai halatta ba kaje ka so giya sha ba kai mai da ai gashi bai dace ba
na'am wannan kuma yace malam menene ingancin hadisin da ya hana yi wa mutum magana idan bai yi sallama ba
hadisi ne wanda hadisin Ibnu Umar ne sai Ibnu Umar ne wanda yana cikin al-kamil fi du'afa na Ibnu Adi yana cikin hilyatul awliya yana cikin hilyatul awliya ta Abu Nu'aym Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa assalamu qabla al-kalam faman bada'a as-su'alu qabla al-kalam faman bada'a bis-su'ali qabla al-kalam fala afwan as-salamu qabla as-su'al faman bada'a bis-su'ali qabla as-salam fala tujibu wato mutum yayi sallama kafin ya tambaya wanda dai ya fara tambaya bai sallama ka ko ansa masa risi ne da wasu daga cikin malamai sun za'afa shi sun ce yana da rauni amma Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha ta shi ya ce hadisi ne hasan amma wasu daga cikin malamai sun ce hadisin yana da rauni ala ayi hal mutum ya ga mutum ya yi masa sallama wannan haƙƙi ne daga cikin sunna ce daga cikin sunnonin haɗuwa tsakanin musulmi ɗan uwansa in ya masa kuma wanda aka yi wajibi ne ansa akwai hadisi shi ma da ya zo na cikin sunan Tirmidhi wanda yake cewa duk wanda ya nemi izini kafin ya yi sallama to kakku ba shi kakku yi masa izini ala ayi hal hadisin ya tabbata wani yana nuna horo ga wanda yake haka wato ga wanda ɗabi'arsa ce haka to ana iya hora shi ta hanyar a ƙi masa magana wato in ya yi magana a ƙi ansa masa wanda dan a hora shi amma wanda ya zama na ba ɗabi'arsa ba ce wataƙila karon farko ne haka ta faru gare shi sai masa nasiha cewa ba haka ake ba sai sallama tukunna wataƙila ya sha'afa wataƙila ya gafala wani abu ya ɗauke masa hankali yana zuwa ya fara magana bai muku sallama ba to sai a nusar da shi sai dai wanda aka fahimci halinsa ne haka to sai a kyale shi a share shi domin ya zama horo gare shi wani kuma saboda watakila girmansa da ana jin tsoronsa saboda wani iko da yake da shi akan mutum ba zai iya wannan sharewar ba to anan wajibi ba ne ya ce ba zai masa maganar ba wato ta yi ya zama shugabansa ne a ma'aikata misali ko gurin aiki ko mahaifinsa ne kaga anan ba zai iya cewa mahaifinsa ya yi zo bai masa sallama ba kawai yana ta magana ya share shi ba zai yiwu ba dole ya ansa masa in ya so in akwai hanyar da zai iya nuna masa daidai din sai ya nuna masa in yana iya bayanin da uban zai fahimta cikin ladabi da girmamawa sau haka hadisin ba zai zama hadisi ne da za ka ɗauka kowa da ko ina kowane yanayi inda mutum zai maka magana bai sallama ba kai banza da shi ta yi ya sha'afa ta yi ya gafala ta yi wani abu ya ɗauke masa hankali sai dai wanda aka san ɗabi'arsa ce haka bai ɗau sallamar da muhimmanci ba kuma ana ga in aka ɗauki wannan matakin zai gyara to wannan ba laifi ya ɗau wannan matakin na'am
na'am wannan kuma yace mallam na samu raka'a uku da liman to da yayi sallama ni ma sai na manta nayi sallama ba tare da na cika dayar ba yanzu yaya ya kamata nayi
to har yanzu haka ake idan a lokacin da ka tuna cewa ai uku ka samu sai ka tashi ka ciko daya ka shikenan kai sallama kai sujudu sujada ba'di wato yayi sallama sai ka tuno cewa ai shi uku ne ruka uku ka samu kawai kuma gashi kai sallama sai ka tashi nan take ka ciko daya ka zauna kai tahiya kai sallama sai kai sujudu sujada ba'di kai sallama idan kuma har abin ya dau lokaci wato har zuwa yanzu da kake tambayin nan abun ya dau kwanaki ko watanni to sai ka saki sallah
na'am sai tambaya ta gaba wanda yake cewa mallam ina neman karin bayani akan wannan aya yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah
to wannan ayar tana sifanta ranar hisabi ne ranar gobe kiyama ranar da Allah ta'ala zai yi hisabi ga halittunsa dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta ubangiji ta'ala yana cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmuddin cewa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yace innal abrara lafi na'im lalle mutanen da suke masu biyayya suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim wadanda suke fajirai kuma suna cikin wuta mai tsananin kuna yaslawnaha yawmuddin za su shige ta su kone a cikin ta ranar sakamako to da yace ranar sakamako sai yace ma adraka ba yawmuddin me ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta mallaka wa wata rai komai ba wal amru yawma idhin lillah al'amari duka a wannan ranar na Allah ne wato a ranar ubangiji ta'ala shike da mulki komai nashi ne ba wanda yake da katabu sai da izinin Allah ba wanda zai ce wani abu ba zai iya furta komai ba sai da izinin Allah la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman fa qala sawaba babu wanda zai iya magana a ranar sai wanda Allah ya masa izini shi ma in ya tashi dole ya faɗi abin da yake daidai so haka wannan rana ce da la takallamu nafsun illa bi izni babu wata rai da za ta furta komai sai da izinin Allah babu wani wanda zai iya ceton wani ya raba shi da kamun ubangiji ko hushin ubangiji sai da izinin Allah sai da izinin ubangiji shi zai iya ba da izini a ceto wani daga azabarsa wannan shine abin da ake nufi da la tamliku nafsun li nafsin shay'a ba wanda zai iya zuwa ya ce ya kwaci wani a gaban a gurin ubangiji duk wanda za a ce ta a ranar gobe kiyama sai da izinin Allah man zallazi yashfa wa indahu illa bi izni waye zai yi ceto a gurin Allah sai da izinin sa sai ya ba da izini su kuma wanda za a bawa izini ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda wala shawu na illa liman yarsada sai da wanda Allah ya ce ya yarda da wani kai kuma na yarda ka cece shi to sai da waɗannan sharuɗa guda biyu sannan ceton zai yiwu Allah ya ce wani na yarda a cece shi kai kuma na ba da izini kai ceton wannan shine abin da ake nufi da cewa la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah al'amarin al'amura duka a ranar na Allah ne sai abin da ya ce sai hukuncin da ya yi
na'am wannan kuma ya ce mallam menene ƙarin bayani dangane da ziyarar makabarta ga mata
annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah na kasance na hana ku ziyarar kaburbura kuma ku je ku ziyarci makabarta domin kaburra suna tunatar da ku lahira wannan hani na farko ya shafi maza da mata duka da yace na haitukum hanin farko din ya shafi maza ya shafi mata don haka umarnin ma na damar mata aje a ziyarta to za ta shafi maza da mata ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur da kasance na hana ku anan ba wai kawai maza ya hana ba har mata da kowa da kowa ce ala fa zuruha yanzu sai ku ziyarce su kaga anan uzurin shi ma sai a dauke shi ga maza da mata bai kamata yanzu a zo wajen umar wajen hanin a ce da maza da mata ba amma wajen ba da umarnin sai a ce ban da mata a wannan ka raba abu daya gida biyu farkon hadisin ka dauke shi bisa umumin sa sannan karshen hadisin kuma ka dauke shi akan cewa khas ne wanda kuma wanda ya saba wa kaida ta ilimi yadda kai da kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ya shafi maza da mata to wannan kuma ala fa zuruha ya shafi shi ma maza da mata din karshen hadisin yana tabbatar da wannan so mun cewa fa innaha tuzakkirukum al-akhirah domin za ta tunatar da ku lahira buƙatar a rika tuna lahira ba kawai ga maza ta tsaya ba buƙata ce da take ta maza da mata duka maza kamar yadda maza suke buƙatar abinda zai rika tuna musu lahira don su ji tsoron Allah su ji tsoron mutuwa su ji tsoron kwanciyar kabari su ji tsoron hisabi tambayar kabari komawa ga Allah to haka su ma mata suke da wannan buƙatar kaga tunda illa din za ta kunshi maza da mata wannan fa inna tuzakkirukum al-akhirah buƙata ce da za ta shafi maza ga mata kamar yadda take shafar maza to ya kamata ya zama wancan alafa zuruha ita ma wannan umarnin ya shafi maza da mata saboda ka wannan hadisi yana tabbatar da halaccin mace da namiji kowanne yana iya zuwa ziyarar kabari domin ya samu abin da zai tuna masa lahira wannan riwaya ce amma riwaya ce amma akwai riwaya khassa a hadisin nan Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yakan fita je ziyarci ga ziyarci baqi wato makabartar baqi ta Madina wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bi shi bayan ya dawo take tambaye shi cewa in ta ziyarci makabarta ita me za ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace kici Allah assalamu alaikum ahli diyari qaumin min almu'minina walmuslimin نسأل الله لنا ولكم العافية وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية تكاكا أنا تاتم بيشي ميزاتا چي انتازي لكي قبري وما النبي چي قابين ذاكي چي دا أچي ما تاباسا زيار القبري تو باب قاتر النبي قويا متى ميزاتا فدا لكشن ذاتي وان انتم بيسي چي أي ما تاباسا زيار القبري لكا باب قاتر ما كي چي ميزاكي فدا تكاكا وانن hadisi ne karar da yake nuna cewa mace tana iya ziyarar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa cikin bukhari da muslim hadisin anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata a gindin wani kabari tana ta kuka to danta ne ya rasu ko dan uwanta ne ya rasu ta zo kabarta tsaya kusa kabarinsa tana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata innama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana ta yace kada ta ci gaba da kuka yake cewa isbiri la tabki wasbiri kada ki daina kuka ki hakuri sai take cewa dan kai ba kai abin ya sama ba wato innaka lam tusab bi musibati dan kai ba kai ne abin ya faru gare shi ba take gaya masa haka da ita bata san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam ba su gane shi ba sai bayan ya wuce sai ake ce mata ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ta tashi a firgice a tsorace ta nufi gidansa ta je ta gaba wasu yan gadi to shine take ta ya rasulullah ban gane ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata indama sabru inda sadmatul ula ai lokacin da abin ya faru anan ne ake gane hakurin anan ne hakurin yake ba wai sai abu ya dau lokaci ba sannan a ce mutun ya ce ai yayi hakuri a sanda abin ya same shi aga cewa ya danna zuciyarsa ya maida al'amarin shi ga Allah to lokacin ne ake cewa yayi hakuri to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta a makabarta da jinka kursa da kabarin amma ba maganar ziyarar ta yi ba me ce ya kake ka shigo makabarta ba sai mata magana ta yi hakuri yace ta daina kuka ta yi haƙuri to wannan ma yana nuna mace tana ziyarar makabarta. Akwai hadisin da yazo wanda shine wasu malamai suke hujja da shi akan haramta mata ziyarar kabari. Shala'an Allah zairatul qubur wal muttakhidina alaiha al-suruj al-masajid was-suruj. A cikin musnad Imam Ahmad da wasu daga cikin littafai na hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari da waɗanda suke gina masallaci a makabarta ko kuma su sa fitilu. To hadisin da wannan lafazin bai inganta ba. Lafazin da ya tabbata shine la'anallahu zawwaratul qubur. Wannan shine lafazin da ya inganta. Allah an ci masu yawan kai ziyara kabari, mata masu yawan kai ziyara kabari. Akwai bambanci tsakanin za'irat da zawwarat. Za'irat masu zuwa ziyara, zawwarat masu yawan ta zuwa ziyara. Wato abinda aka hana mata shine kai kawo makabarta, saboda zuciyar da zuciyar mace take kai kawo inda zai ja ta zuwa ga wani abin da Allah baya so, ko dai ta je ta yi ta rusa kuka wanda an hana ayyo mamaci irin wannan kukan. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almai innal mayyita la yu'azzabu baniha alayh, hadisi ne muttafaqun alayh, cewa ana yi wa mamaci azaba da kukan da aka yi masa, wato kuka rusa kuka. To wannan mata za su iya yin wannan, ko kuma aje ana wani abu da ya shafi bauta a wajen kabari din, har ma ta kai a bauta ma wani wanda ake ganin mutumin kirki ne, mata duk za su iya wannan, ko su je suna roƙon sa musu biya musu wasu bukatu wanda Allah ta'ala shi kadai ake roƙo ya biya irin waɗannan bukatun, ya ba ta lafiya, ko ya ba ta da, ko ya dawo mata da wani nata da ya bace, ko ya mijinta arziki, ko ita yi mata arziki. Wannan aikin Allah ne. To yawai kai kawo din yau su je gobe su je zai iya haifar da irin waɗannan. To kaga za a iya hana mata kai kawo zuwa ga kabari. Amma dan aje ziyara sau ɗaya sau biyu a cikin watanni, wannan ba za ta zama laifi ba. Saboda haka mace za ta iya zuwa ta ziyarci makabarta, amma ya kasance ta kula da dukkan dokokin shari'a, kuma kada ta maida abin wata ɗabi'a ko yaushe ta tafi makabarta, ko yaushe ko ta sa wata rana a sati kullun sai ta je, ko duk wannan rana in ta zo sai ta je, wannan ba daidai bane, shi aka hana. Na'am.
Tambayar Zainab take cewa malam menene hukuncin layyar wanda ya siye abin yanka da kudin taba sigari?
To idan ba shi da sana'a sai saba sigarin, wato ba shi da wata sana'a ta halal sai wannan sai da taba sigari. Sai da taba sigari haramun ne, kamar yadda shan yake haramun. Duk abin da yake shan sa haramun, abin nan shan sa haramun ne ko cin sa haramun ne, Allah ya haramta, to an haramta sai da shi kuma ga masu ci ko sha koshinsa. Saboda haka an haramta wannan, saboda abu ne wanda yake muttafaqun alaihi, an yi ijma'i, ba musulmi ba wanda ba musulmi, da wanda ba musulmi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, duk sun haɗu akan cewa taba tana da cuta, tana cutarwa, tana haifar da cututtuka manya-manya, tana kisa, tana lalata abin nan huhu da koda da waye. Kaga haramun ne ya zama na mutum yana sai da wannan. To za ka duk kudin da mutum zai samu ta da wannan sana'ar, kudin haram ne. To in ya kasance ba shi da wata sana'a sai wannan, ya sayi duk abin da zai samu haramun ne. To kuma abin da ya sai haramun ne ba zai ce taqarrabu bihi ila Allah ba, ya ce da shi zai kusanci Allah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, ce ya cire kudin haram, ya sai abin layyar haram, ya sai abin layyar da shi, wannan ba zai zama abin layyar ba. Amma idan yana da wata sana'ar bayan sana'ar sai da taba, yana wasu harkoki, yana harkokin textile misali, ko yana sai da kayan abinci, ko yana sai da takalma, ko yana sai da kayan kwalliya na mata, ko wani abu irin wannan, kaga wasu abubuwa ne na halal da yake amfani da. To wannan in ya sayi rago ba za a ce ai kudin sigarin ne ya sayi rago da shi ba, wannan za iya cewa layyarsa ta yi ba matsala, sannan za a ci kudin sa, za a karbi kudin sa, in yayi kyauta za a karba, saboda yana hada, ya hada wannan sana'ar da wata wacce take ta halal, khalatu amalan salihan wa akhara sayya. Don haka ya danganta da shi mai sai da sigarin, in yana da wata sana'ar banda wannan, to za a iya cin abin da ya bayar, kyauta ce, sadaka ce, komai yanzu za a karba, duk za a amfani da shi. Amma in sana'ar sa dai tak kuma wannan ta haramun ce, to kamar mutum ne yake sana'ar fashi ko sata, kaga ba zai je ya fashi ya sata kuma ya zo baka kyauta ka karba ba, kai ma ka san me kace. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace an ya hana a ci kudin karuwa ko kuma wanda yake boka, sana'ar bokanci yake, ka haramta cin kudin sa, saboda na haramun ne. To haka shi ma wannan kudin yake hana haramun ne, ba a karba, sai dai idan ya kasance yana da wannan, yana da wannan, to ana ya halatta a karba. Na'am.
Wannan kuma tambayar take cewa malam ya halatta mutum yayi zikiri a yayin da liman yake hudu ba?
A'a, ba wannan aka sashi ba. Abinda aka ce in ana hudu ba a saurari mai hudu ba, a ji abin da yake faɗa, shine aikin da aka dora masa. Shi yasa yazo a cikin hadisin sahih Bukhari yake maganar mala'iku lokacin da suke rubuta register duk wanda yazo sallar Juma'a, wanda yazo a sa'a ta farko, a sa'a ta biyu, a sa'a ta uku, a sa'a ta hudu, sa'a ta biyar, sai yace lokacin da liman zai fara hudu ba sai su je su zauna suna sauraron hudu ba. To wannan mala'iku kenan waɗanda su babu wani abu a kansu na takalifi, su ba su ake wa'azin ba, da abinda liman yake faɗa anan ba mala'iku yake faɗa ba, amma aka ce su ma in yazo sai su bar aikin su na register waɗanda suke shigowa su koma su saurari liman. To kaga kai da kai ne ake yiwa maganar, kuma kai ne za ta amfana, kaga kai ne ya zama wajibi ka tsaya ka saurare shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya hana ko da dan uwanka ne kaga yana surutu ka kwabe shi ka ce yayi shiru, aka ce ba ruwanka, kai tsaya ka saurara. Shi man qala li akhihi wal imamu yakhtub usmut faqad laga, wanda duk zai ce wa dan uwansa yayin da liman yake hudubar Juma'a kai yi shiru, Nabi ya ce yayi sai ya sashiyar zance, wato kada yayi wani abin da zai shagaltar da shi ga barin sauraron limami. Haka wannan shine aikin da aka wajabta masa a lokacin, don haka wani abu duk da zai yi ba wannan ba, to ya kaucewa hanya. Haka ba za ka ce za ka yi wani zikiri ba, wannan sauraron shine zikirin, wannan sauraron za ka yi shine zikirin ka na wannan lokaci shi za ka yi.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam, mace ce take da ciki, jini yakan tafiya dawo mata, shin za ta daina sallah har sai ya dauke ko kuwa?
Jinin da yake zuwa mace mai ciki ba jinin haila ba ne, bisa magana da take rajiha. Mace mai haila ba ta ji, mace mai ciki ba ta haila. Ita haila ana gane rashin ciki ne da ita, ba wai in ya zama mai ciki ma za ta iya haila, kaga a ce an gane mace ba ta da ciki saboda ta yi haila, kaga ba zai zama daidai ba kenan. Miƙiyasin da aka dora ko mizanin da aka dora na gane mace mara ciki ya zama ba daidai ba, tare da cewa kuma Ubangiji ne ya faɗi ga yadda mace za ta yi idda, wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mata su zauna wato jini uku yayin da aka sake su, ba dan kuma dan a gane cewa babu ciki. To in ya zama nan tana da cikin za ta iya thalathata quru din, kaga ya zama mizanin da Ubangiji ba a gane rashin cikin baya aiki kenan wani lokaci, da kuma ba haka bane Ubangiji shi ya halicci halittarsa, ala ya alamu man khalaq, wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane, ya sani, so shi ya san abin da ya halitta. Don haka mace in tana ciki to jini za ta gani larura ne, shi yasa ma sai ta gaggawa ta ga likita, in ba haka ba sai ta yi barima. Don haka ba jinin haila ba ne, jini ne na matsala, ta yi maza ta je a duba ta don a bata magani. Don haka za ta ci gaba da ibadarta kamar yadda take, za ta yi azumi, za ta yi sallah.
Na'am. Tambayar Kabiru Kurna yace shin malam wai akwai hadisin da ya nuna cewa za a iya ba wa mamaci sako ya kai wa mamaci a barzawu?
Aha, wallahi ban sani ba. Wani sako to za ka yi masa ka ce kana gaishe shi ko me? Ba, ban san wannan hadisin ba, kuma daga alama da irin wannan soki burutsu ne irin da aka saba faɗa.
Na'am. Tambayar Yusuf Inuwa BUK yace malam menene tazarar da ke tsakanin mai sallah da inda mace za ta wuce ba tare da ta bata masa sallah ba a yayin da babu sutura?
To, a tazarar da take tsakaninsa da suturarsa, akwai inda ake so ya sa sutura. In ya sa sutura to kai ya wuce, kar ta wuce ta tsakaninsa da suturarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yakan sanya yakan zan tsakaninsa da garu ko tsakaninsa da suturarsa zira'i uku, wato zira'i uku, kamu uku tsakaninsa da suturarsa, zira'i daga dan yatsa, daga kan dan yatsu har zuwa gwiwar hannu, shi ake cewa zira'i. To abin da yake tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake tsayuwar sallah da inda yake aje suturarsa, to zira'i uku ne, za ka yi kamu uku ne. Sannan tsakaninsa da inda yake sujjada da suturarsa mamarru shatin ne, wato gurin da akuya za ta iya wucewa, wato tazarar da take tsakanin suturarsa ba mai yawa ba ce. To duk abin da ya wuce bayan suturar ba zai cutar da shi ba, abin da ya zo wala ya murru, wala ya durruka, wala ya durruhuma ma marra ba'da zalika, abinda duk zai zo ya wuce bayan wannan kuma ba zai cutar da shi ba. Don haka abinda ake so a samu na tazara shine wannan, kuma ba daidai bane mutum ya yi sallah inda ya san za a wuce ba tare da ya sa sutura ba. Ba daidai bane, sutura wajibi ce idan mutum yana sallah gurin da za a gitta masa, sai dai yana sallah inda ya tabbata cewa ba mai gitta masa, da shi kadai ne a gurin, to wannan da sauki. Amma in dai yana sanin cewa za a gitta masa, to ya kamata ya sa sutura. Na'am.
Na'am. Sai tambayar Jamila Ajingi yace malam menene hukuncin dan Dauda a shari'ar musulunci?
Dan Dauda la'ananne ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci al-mukhannasin. Al-mukhannasin wanda yake mai da kansa mace shine dan Dauda din. Saboda dan Dauda la'ananne ne, kuma mabiyin shaidan ne, ya yi wa shaidan da'a, domin yana ƙoƙarin canza halittarsa ta koma ta mata. An haramta wa namiji ya yi shigar mace, ko mace ta yi shigar namiji. An haramta wa namiji ya kwaikwayi irin ɗabi'u irin na mace. An haramta mace ta ɗabi'a irin ta namiji, ta riƙa mai da kanta kamar namiji, ta riƙa ƙoƙarin ko wajen maganar ta, ko wajen tafiyar ta, ta kwaikwayi maza, wannan haramun ne. Shi ma namiji haramun ne ya kwaikwayi mata irin yadda suke tafiya, ko irin yadda suke magana. Duk wanda yayi wannan da gaske ko da wasa ya aikata haramun, ba wai sai wanda ya ke ma mai da abin sana'a ba. Wasu na daukan ai in wasa ne za ka iya fitowa kai dan Daudi ne ka yi shigan mata ka sa wai ai wasa kake yi. Allah ba a masa wasa, ya ce haramun ne ka yi. Saboda ko da wasa ko da gaske, kan mutum ne zo ya sha giya ce ai a cikin wasa yake shi, ai ba da gaske yake ba, ba daidai ba ne. Ga wasu suna daukan wannan abun mai sauki ne, sai gan shi musulmi ne, amma wai saboda ko a wasa ne ko ana fim ko wani ne ya yi shi dan Daudi ne, ya yi shigar mata, yana maganar mata, yana karairaya ta mata, aka taba shi sai ce ai wasa yake. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kana Allah yake faɗa abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un, yace ai wasa muke yi, muna dai dan shagalin mu ne muna wasa. Ce Allah da hukuncensa sune ayoyinsa da manzansa kuke yi wa izgili, haka ba a wasa da hukuncin Allah. Tun ya rika aikata haramun yace ai wasa yake yi, ba daidai bane. Haka haramun ne mutum ya zama ya mai da halittarsa irin ta mata, ko ɗabi'arsa irin ta mata, ko shigarsa irin na mata. In ya haka yana cikin fushin Allah da la'antarsa, sai ya tuba ya koma ga Allah. Allah ya kiyaye.
To alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau. Za a iya aiko mana da lambobin za a iya aiko mana da sakonni ta lambar waya wato 0807 5789 7 4 0807 5789 7 4. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook. Da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma wanda ya tace mana sauti wato Bashir Idris Ungogo, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin na yardar Allah.
Bari na dauko ne.
Alhamdulillah, kuna lafiya.
Lantu mata. A'udhu billahi samiyul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lahi samiyul alim minash shaitan.
Hadisi ya zo a cikin karwayo. Sai kuma
alaikum assalam wa rahmatullah. Wani nace yawa sanu nace zan shigo in mun tashi daga
shakka ne
daga rahama zan kai biyu zan
shigo sai mu tafi wani sai kuma latun wal kadhib wal sharr riba
zan kai biyu haka
wato shakka ne abin wato da zai sa mu
ba komai idan dauki idan rage miki hanya
wal kadhiba riba
tunda ba karfe bi muka yi da ke ba to tunda na bi ina wajen kinga ai sai in zo da game
cewa
to sai na zo
cewa kai ne ko rashin sa shi ta abin da sananne cewa ubangiji ta kulo kai ibare zukata suke da wato zuciya yayin da ake cinta ko ta zama tana don haka aiki magaba ko wanda zuciya su ba
kai ba abinda ba za a yi masa
to suka
wanda za a yi masa
ba a kai da kuma akwai numfashi haka dogo
zuciya su ba tana su ne to suka yi kokari
kuma daga ƙarshe ai ka ji na san abin
da a dole za ka yi dan gege
da aka samu sabani nan kai kokari ka fitar da kanka daga cikin wannan safa haramun ne wasu kace a ba ne za a yi to yana daga cikin alwara wato amma wadancan sun ce haramun ne
ina wanda ka rubuta
to wannan inda yake ake amfani da shi idan babu wani
na ji ma kai
ga Annabi sallallahu alaihi wasallam karara
aha
to kan kauce masa yana da kyau anan don kada ya zama
aha wani da ce ma hukumar buɗin karatun ba kai ya kai rubuta daidai ya kai baka ce yori baka a ga sarar malami ma sai
kai shi ma kuma dama haka ya rubuta yori baka ɗin ya saka yori baka
al-khuruj min al-khilaf amma kafi ga mutum yayi wannan abu to koda wani zai haka zuciya ma'auni ce ya kokari ya ga ya kaucewa abin nan da yake shakka domin kada ya fada cikin abin da yake wanda magana bayan ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo daga cikin maganganu ya rike abin da haka da za mu rike wannan ka'ida din a cikin alaƙa yanzu mutum zaka samu abu ne wanda yana da nassi ka babu shakka da ya tuhumi zuciyarsa ta daidaita akan abin da yake ba daidai ba ta fitar da shakka daga cikin abin da yake ba daidai ba babu shakka wanda zuciya ce matacciya in dai zuciya ta
zama
haka ne yayin da zuciyar mutum ta zama ba ta
so ai mun karin bayani akan neman aure akan neman aure
amma zuciyar da suke da rai to za ta zama zuciya ce allawama wato take zargin al'amaratu bisu ala jama'u bari'u nafsi al'amaratu bisu ana ce ma ubari nafsi inna nafsa la amaratun bisu sai kuma zuciya da take allawama
me ake nufi da ko kuma malam na
tabbata mun taba ansarsa
ko kuma malam na tabbata malam na
sadaka
me ake nufi take cewa
ke cewa malam
na tabbatar kar waya
ina tsammanin wasu za mu ansa basu ji ba sai saki tuwo
da haka sai wallahi
amma wasu tambayoyin sai ka gani hatta na ba su san
kake kusan iri daya ba
kisa sai ka fice ba da kudin
waya sa din da yawa amma kuma in ka tashi dai bi wadanda ya kamata amsa
to wanda kan san garan
da yake sai ka bi ba ta ba sai ka bincika ka jaddata gani
abandana kana digital
din tambaya ta gaba take cewa malam menene halaccin shan fitsarin raguni
ke nuna cewa ba ne da sa bane sai ke nuna halaccin yin haka warakar kuma a cikin abin da ya haramta muku shine wato mun cewa gurin da ya sa tambaye kuma ya ce a'a da yake na raguma ne yake da larura irin wani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce aje a ka
tambaya ta gaba take cewa malam
dan sha fitsarin raguni
tambaya ta gaba take cewa ma
ta gani kai wani suna kike gani da masu yin wannan wata garuwa ce laisa ala ayi hal fi ku da yake da shi
sana ci ka dayar ba
a tamallaka wa nafsu bi nafsin shay'a wal amru yawma idin fa ce amma al masajid wa surj ko jabta masa a lokacin a halar cewa ba mai gita masa don sa kuke yi wa izgiri haka ba a wasa da hukuncin Allah tun ya rika aikata haramun ya ci da mata in ya haka yana cikin kushi
a to alhaq masu sauraro a toyin rahama a yau za a iya aiko mana da lambobin za a iya aiko mana da sakonni ta lambar waya wato 0800 570 80 za kuma a iya aiko mana da sakonnin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma wanda ya tace mana sauti wato Bashir Idris Ungogo ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin ne dar Allah
sunayi
tamamin mota ce ta
ka karanta to ba ta samari da wani take me ta ce
wai ita ciki ne da ita yaya uku tana wata bakwai amma lokacin da take cikin da take dauke da cikin ba ta iya yin azumi kuma ma ta dauki azumin sai ya zaman to karkarin sa ta kai karfe 7 sai ta karya shi to da ta yi tambaya sai aka ce mata za ta iya ciyarwa
haka
to kuma bayan sai ta samu wasu marayu haka kanana tana ci da su sai aka ce ai sai ta bayan ciyarwa sai ta hada musu da dan wani abu
shi dai bai ta
hada musu ko da naira 100 ne
shi dai ina jin shi bai ta dan wani abu shi zai dauke dan wani abu
to kuma bayan haka wai da ta sake yin tambaya sai aka ce ai lalle azumin nan za ta yi ba magana ciyarwa tun da lafiya
to za a yi ta yi a lami ta kallo bai ba ta iya kai ba shi bai ta dora dan wani abu